Gani yadda matsalolin tsaro suka addabi wasu sassan jihar Plateau yasa gwamnatin kasar Jamus ita ma ta yunkuro don bada tata gudunmuwa ta horar da shugabannin kungiyoyi don samun mafita kan matsalar tsaro a jihar. Taron karawa juna sanin wanda ya tattaro kan shugabannin addinai, mata, matasa, makiyaya, manoma da 'yan jarida daga kananan hukumomi biyar da ke yawan samun tashin hankali sun tattauna ne kan musabbabin rikicin da ake samu a yankunan da dabarun magance su. Mr. Akin Omoware jami'i ne da ke aiki da hukumar inganta rayuwar al'umma ta kasar Jamus a nan jihar Plateau, wanda ya shaida mun cewa manufar shirin taron horarwar ita ce su kara kwarin gwiwa wa hukumar sasanta al'umma ta jihar Plateau ta hanyar horar da masu ruwa da tsaki dabarun fahimtar alamun da ke haddasa rikici da hanyoyin magance su ba tare da an samu tashin hankali ba.
Nobody gains anything from disputes. That's the truth.
Mr. Aki yace ba wanda ke amfana da tashin hankali. Ko ma mutun yana ganin kamar akwai ribar da yake samu yanzu a rikicin da ke aukuwa, tabbas wata rana zai yi da na sani. Saboda duk abin da mutun ya samu ta hanyar rikicin zai rasa shi. Saboda haka dole ne mu tabbatar cewa mun sanya tubalin da zai taimaka wajen sasantawa da fahimtar juna. Pastor Julius Arabo shike wakiltar kungiyar Kan a wurin taron.
Gaskiya wannan taro mun samu babban karuwa domin ya kwes da mu cewa inda aka samu damuwa ana bukatar wanda za su zo da niyyar sasantawa da yanda kuma za a ganda za a kwantar da tarzoma.
A baya an sha irin waɗannan tarurruka amma sai ka ga wani lokaci ana tashi sai abin ya sake barkewa, har yanzu akwai matsaloli. Kana ganin kaman akwai wani sabon salo wanda za a samu daidaituwa na dindindin?
So na ga wannan kwaison ya zamanto da bandu.
Bambancin
shine wannan kwararru aka zaba wanda sun kware a harkan sasantawa kuma sun kware a sanin doka ta kasa da kuma Najeriya.
Shi ma Abubakar Inusa, sakataren kungiyar me yace Allah a karamar hukumar Bokos yayi tsokaci.
Dukkan duniyan nan abinda ake nema shine idan damuwa ta samu a zona a sasanta. Bindiga bata taba kawo zaman lafiya ba. Lalle shi zaman lafiya mutum yakan zaba ne ya zauna lafiya. Idan daga gidan shi an zauna lafiya, community ta zauna lafiya, duniyan nan gaba daya za ta zauna lafiya. Abinda aka koya mana anan abu shine zamu isa. Kuma idan mun isar da shi, muna fatan mutanen da suke bayan mu za su yi biyayya su bi abinda aka koya mana.
'Yan jarida na da gagarumin gudunmuwa wajen harkar zaman lafiya. Kan haka na tambayi daraktan labarai na gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau, Yakubu Taji.
In yan kawo labari ko kaji labari, ka yi bincike kafin ka sanar ma jama'a cewa ga abin da ke tafiya. Amma wani lokaci kuma za a gane cewa ba 'yan jarida ba ne. In ta yi kyau ai ba a ce 'yan jarida. Don me in ta lalace sannan a ce dan jarida? Kamar manyan da suke maganganun yau a Najeriya, ai ba 'yan jarida ba ne. To su ya kamata su lura da yanda suke magana. So da kar 'yan jarida su faɗa abin da sun faɗa, sannan su ce 'yan jarida sun kawo damuwa. Amma wannan bitar ɗin ya kyau. Kuma muna fata ne wanda suka yi wannan kwaison su kira 'yan jarida da yawa. Su koyar da su a wannan so da mu samu zaman lafiya musamman da zaben nan da yake zuwa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.